بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا لجندنا لكراني سكار تبتا الله تعالى makajin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke nan tsohuwar jiyariya cikin garin Bauchi. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata na Ramadan domin tafsirin Alkur'ani mai girma, gwargwadon abin da Allah madaukaki ya fahimtar da mu. Yau shine wuni na 19 a cikin watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 daidai, wanda kuma shine 24 ga watan 5 shekara ta 2019 kirjin miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya dasar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Akwai yan tambayoyin yan uwa da za mu karanta kafin mu ci gaba da karatu. A wannan na tambaya yake cewa, wasu addu'o'i ake yi a wajen sallar jana'iza waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ana addu'a ana sallar jana'iza, abu na farko shine kabbarar farko. Bayan an yi kabbarar farko, za a karanta Fatiha. Wannan yana daga cikin abin da sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi, kuma suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanayi. Duk da akwai malaman da suke ganin cewa ba a karanta Fatiha a cikin ita sallar jana'iza, amma da ce cire magana shine karanta Fatiha, domin Allah madaukaki ya kilata da suna sallah, ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta da suna sallah, ya ce sallu ala sahibikum, ku yi sallawa gawarku. Lokacin da bai so ya sallaci mutumin da ake binsa ba shi ba. Wannan yana nuna alafazin shari'a, sallar jana'iza sallah ce, don haka ake mata karatun Fatiha kamar yadda ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi, kuma suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanayi. Abdullahi ibn Abbas ya sallaci sallar jana'iza, ya karanta Fatiha, ya bayyana karatun a fili, ya ce na yi haka ne lita'alamu annaha sunna, don kusan cewa karanta Fatiha sunna ne. Don haka ana karanta Fatiha a raka'a ta farko, a kabbara ta farko. Bayan an yi kabbara ta farko kenan. Idan an yi kabbara ta biyu, akan yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Bayan kuma nan sai a yi kabbara ta uku, wadda anan kuma za a yi addu'a wa mamaci. Ita wannan addu'ar ba a keɓance wata addu'a guda ɗaya an ce sai ita za a yi ba, a dukkan addu'a da ta sawwaka gare ka za ka yi, kuma an ce dai a yi masa addu'a ne. Ita kuma addu'a faɗi ne ita. In kana cewa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya isa Allah ka gafarta masa, Allah ka gafarta masa, ko Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah ka yi masa gafara, ka yi masa rahama. Idan ka yi addu'o'i da yawa da malamai suke ambata a cikin littattafai, to babu laifi kai. Wasu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma ba a same su ta hanyar ruwaya ba, amma dai tun da dai addu'a ce, to babu ko babu laifi za a iya yi ta, inda ingantacciyar addu'a ne wa mamaci. Daga nan kuma idan an yi kabbara ta hudu, nan ma wasu malamai suna ganin cewa bayan kabbara ta hudu za a yi addu'a, wasu kuma suna ganin da an yi kabbarar sallama kawai ake, duk wanda aka yi ciki ya yi insha Allah ta'ala. Wannan yake cewa mutum zai iya yin waɗansu nafilfili bayan sallan ashan cikin dare, ko kuma ashan ɗin ya wadatar. Wannan mun yi magana akan mas'ala da take kuma da wannan ba sau ɗaya ba a wannan majalisi. Wasu malamai suna ganin cewa ba a karawa akan rakawoyi guda 11 ko 13 wadanda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, amma ingantacciyar magana sallar dare sallah ce marar iyaka, gwargwadon abin da Allah madaukaki baka dama duka za ka yi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-salatu khairu mawdu' wa man sha'a istaqalla wa man sha'a istakthar. Da Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallah ita ce mafi muhimmancin aikin da mutum zai yi. Idan mutum ya so yayi kadan, yayi kadan. In ya so yayi da yawa kuma yayi da yawa. Kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam iya 11 aka samu yayi ko iya 13 wannan baya nuna iyakar abin kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu gurgurdan yadda ya samu damar yi. Sannan kuma malamai wasu daga cikin malamai suna cewa tabbas inda mutum zai tsaya akan irin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya iya adadin rakawoyin manzon Allah da abin da ya huke nan, ma'ana kai doguwar sallah ba kankan ba gajerun sallah ba, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Kuma yadda Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda ya yi sallar dare tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi karanta Fatiha, ya karanta suratul Baqara gaba dayanta. Bayan ya gama suratul Baqara yake nayi tambayan manzon Allah zai ruku, sai manzon Allah ya bude suratul Ali Imran ya karanta ta, ya bude suratul Nisa'i ya karanta ta baki daya. A cikin raka'a daya manzon Allah ya karanta izu 10 suka sai in ga irin wannan sallar za ka yi, sai ga adadin irin rakawoyin da manzon Allah yake, to babu laifi ka tsaya iya yadda manzon Allah din yi. Amma ka zo kai alamta da kai madali ilahi kuma ka ce kai irin da annabi kuma a ce ba za a kara ba, ku kaga ba kai irin su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kai babu doguwar sallah kuma babu adadin rakawoyi masu yawa, ku kaga abin akwai abin lura a ciki. Dan haka dai magabata na kwarai duk mafi yawa abin da suka taba akai shine sallar jar ba ta da iyaka. Wannan shine abin da za ka ga manya-manyan malamai suna faɗa, dukkan mazahibul arba'a da ma dukkan sauran malamai abin da suka taba akai akai kenan. Ban san ma ni wani daga cikin magabata da ya saba akan wannan ba, sai dai mutaakhiru cikin malaman baya akwai waɗanda suke ganin cewa a tsaya akan raka'a 11 ko 13, amma ingantacciyar magana za ka iya sallar dare ko raka'a nawa kake so. Wallahu ta'ala alam. Wani na cewa malam mali ne yake yawan fita mun, yake yawan fita idan yana sallah, idan yayi wanka wankan janaba sai wani ya sake fitowa, shin malam zai sake biyan sallar ne ko kuwa sallar ta yi? To irin wannan dai na farko mutum ya tantance ya tabbatar da cewa mali ne ma yake fita tukuna, wani shi bai san ma me mali ba, shi dai na ji ana cewa mali yana cewa mali. Galibi mutum wani lokacin in ba yayi aure ba bai san ma me hakikanin mali din ba, duk abin da ya fita a gabansa kawai sai dauka mali ne sai ce mali yana fita masa, kasa abin da mutum bai san shi ba. Wataran mun yi karatu a masallaci muna magana akan mafarki, hukuncin yin mafarki, idan mutum yayi mafarki yana kusantan mace. To shi wani yaro yana zaune a masallaci yana ta ji ana cewa mafarki mafarki, an ce an yi mafarki sai an yi wanka, bayan an tashi a karatu sai ce malam ina da tambaya, nace me tambayar ka, yace malam yanzu mutum ko mafarkin kura yi sai yayi wanka? Ku kaga saboda shi bai san da yake nufi da mafarkin da yake magana ba. To wani lokaci za a ga mutum saboda bai san abun ba sai ya ɗauka da abin da ya ga muni. To in ya tantance maniyin ne, to ba wannan in ya tabbata maniyin ne dole ne duk lokacin maniyin ya fita zai wanka. To amma idan ya zama har haka to ya zama fa mutasallisin kenan, mai tasallisul mani. Akwai mutanen da ake jarraban su irin wannan ciwon, na farko ya kamata ya nemi magani, ya zama na cewa koyaushe mani yana fita ko koyaushe mazi yana fita, kamar mutumin da zai zama koyaushe fitsari yana fita ne, duka su cuta ne, rashin lafiya ne. Ana shawartar su ne ga likita domin ya nemi magani. A halin da yake cikin wai idan kowane lokaci wannan abin yana fita babu lokaci, to abin da yake kansa wannan ya zama hukuncinsa mai tasalsulul bani, kamar mai tasalsulul bauli ne. In aka ce har sai yana cikin tsarki kafin sallar ta yi, kafin sallar ta karɓu, to ba zai yi sallar ba kenan. Da haka irin wannan hukuncinsa shine duk lokacin da zai yi wata sallah to sai ya yi sabuwar alwala, amma sallar ta ta yi a haka in ya zama kowace yana ciki, domin in yana cikin sallar zai sake zuwa ya je ya wanka ya zo sake sada sallah kuma zai sake zuwa, to yaushe zai yi sallar? Haka ba zai sallar ba kenan. Da haka shi yasa irin waɗannan Allah madaukaki ya musu sauki, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki, babu tsanani a cikinsa. Sallar ta yi haka ba sai ya sake ba, amma kowace da yi sallah to sai ya sabuwar alwala. Allah ya kama dace. Za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya. babun tashi ayata 93 a cikin suratul yusuf na
a'udhu billahi min shaytanir rajim
Allah mai girma da daukaka yace wa laqad bawwa'na bani isra'ila haqiqa mun zaunar da banu isra'ila mubawwa'a fitin mazauni wurin zama na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka arzuta su da ababai masu tsarki masu dadi fama talahu basisa bani ba hatta da'ahumul ilm har sai lokacin da ilimi ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainakum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka shine zai musu hukunci ranar al-qiyamah fi ma kanu fihi yaxtalifun cikin abin da suka kasance suna yin zabani cikin sa wato Allah madaukaki yana ba mu labari wa'annan banu isra'ila da Allah madaukaki ya yartar da su ta hanyar annabi Musa alaihi salam suka tsira daga azabar fir'auna da jama'arsa da irin wahalhalu da kuncin rayuwa da suka shiga a hannun fir'auna da azabtar da su ne yake yi da bautar da su duka Allah madaukaki ya kwace su daga hannun fir'auna ta hanyar annabi Musa alaihi salam bayan wannan kwato su da Allah madaukaki ya yi to ubangiji ta'ala ya musu ni'imomi masu yawan gaske shine daga cikin Allah madaukaki yace su waɗannan banu isra'ila ubangiji ta'ala ya zaunar da su a mazauni wanda yake na gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce mubawwa'a sikkin wato mazauni na gaskiya ana nufin kasar misra da sham da kuma bangaren baitul maqdis da dukkan wannan yankin gaba daya domin lokacin da Allah madaukaki halakar da fir'auna da rundunarsa ya zama wannan yankin gaba daya yana hannun daular banu isra'ila karkashin annabi Musa alaihi salam dukkan wannan yankin gaba daya kuma hannunsu ya bar hannun fir'auna domin fir'auna ya riga ya halaka da mutanansa baki daya shi yasa ma Allah madaukaki yace lokacin da ya zauna da su a wannan yankin zama na gaskiya kuma ubangiji ta'ala ya arzuta su da kayan dadi da ababai masu tsarki da za su ci domin Allah madaukaki ya gadar musu da wannan yankin baki daya da arzikin da yake yankin gaba daya da Allah madaukaki ba mu labari a annabi Musa yana gorantawa a fir'auna da mutanansa da irin ni'imomin da Allah madaukaki ya musu to wannan ni'imomin gaba daya da Allah madaukaki ya musu yanzu an karbe tunda su sun riga sun halaka da suka halaka ubangiji ta'ala ya gadar da wannan yankin da dukiyar yankin gaba daya banu isra'ila kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa awraqna alqawma alladhina kanu yasab'una mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il bima sabaru wa damamna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmu wa ma kanu ya'rishun ubangiji ta'ala ya ce mun gadarwa a mutanen nan alladhina kanu yasab'una mashariq al-ard wa magharibaha wanda da suka kasance su masu rauni ne a bayan kasa amma Allah ya ce sai muka gadar musu muka mallaka musu gabashin duniya da wato gabashin kasa da kuma yammacin kasa Allah tibarakna fiha wanda muka yi mata albarka kasa ce da Allah madaukake mata albarka kayan abinci iri iri wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il sai kalmar ubangijinka kyakkyawa ta tabbata akan banu isra'ila bima sabaru saboda abulin da suka yi wa dabbarna ma kana tsaro fir'auna wa qawmi ubangiji ta'ala sai muka halakar da abin da fir'auna ya kasance shi da mutanen suna aikatawa kaga wannan yana nuna wato yankin gaba daya bayan halakar da fir'auna da Allah madaukake yi an gadar shi wa banu isra'ila suna cin karansu babu babbaka sun samu dama suka ci gaba da zama cikin jin daɗi haka kuma har lokacin da annabi Musa alaihi salam ya kama hanya da su ya tafi da umarnin Allah madaukaki zuwa yankin da aka umarce shi wato ya dan zauna yaya da zango a hanyar wannan yankin na Misra inda kuma ya ci gaba da tafiya ta bangaren hanyar da zai tafi Baitul Maqdis kamar yadda Allah madaukaki ya umarce shi kamar da yake banu Isra'ila su ma ba kan yankan wallasa bane yanzu ga su shin tsira daga hannun Fir'auna ta hanyar Annabi Musa alaihi salam Fir'aunan da suke ganin ba zai yi ma a ce ya mutu ba har sai da Allah madaukake fitar da gawarsa suka gani domin su tabbatar da cewa ya mutu wannan da ya kamata a ce sun samu cikakki wato sun yi cikakkiyar biyayya wa Annabi Musa alaihi salam amma kash da yake banu Isra'ila mutane ne masu tsaurin kai masu rashin ji masu rashin kunya wa Allah madaukake wannan bai sa su zama su cikakkiyar biyayya wa Annabi Musa alaihi salam ba balma ya zama da cewa sun yi tawaye wa Annabi Musa lokacin da Allah madaukake ya umarce su shiga wata alƙarya وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ينا كلا ينا شو يا قوم تانينا ادخلوا الأرض المقدسة كشغوا أن كتب ودى فيك دركة سكية التي كتب الله لكم ودى الله ودوك كي وجب تامك شو أن الليلة كشغا وبنجي تعالى يا باك إذا كشغيتا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين kada ku juya baya ku zama cikin wadanda suke hasara amma lokacin da Annabi Musa yake musu wannan wazi akan su shiga sai suka ce su ba za su shiga ba gashi Ubangiji ta'ala ya umarci Annabi Musa ya jagorance su su tafi bayan sun kubuta daga wannan musiba ga arziki kala kala Allah madaukaki ya ba su amma ba su dangara ba قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فكسيات موسى موفى بزام شجيت با ومن إن فيها قوما جبارين أتجنت أكوي جبابرة أكوي وسم من يموت عني بس كارثي فإن لسم بكرفه هو زام شجيت با إن جسل أجي فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أما إن وأن من يموت وقرفا قرفا فإن لسم بتاعت زام شجيت har lokacin da Annabi Musa alaihi salam yayyayi da su su shiga amma ba su shiga ba har wasu daga cikin suna musu wa'azi qala rajulani min alladhina yakhafuna an amma Allahu alayhi barkhudu alayhi alba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in har kun shiga la ku galaba tunda umarnin Allah ne yace ku shiga suna cewa ku shiga tunda dai Ubangiji ta'ala ne ya umarni da ku shiga to in kun shiga za ku yi nasara amma duk wannan wa'azi banu Isra'ila saboda tsaurin kai wa Allah ba su ji ba suka ce sam sam lan nadkhulaha abadan ma da mu fiya mu ba za mu taba shiga wannan kasar ba matukar waɗannan mutane suna ciki farhab anta wa rabbuka faqatila suka ce je ka kai da ubangijin ga naka ku yake shi ka duwa ma haka suka yi wa Annabi Musa suka ce je ka kai da ubangijin naka ku yake su kamar ka ce su ba su ma yi imanin ba suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hakuna qa'iduna mu kan muna nan ba inda zamu je fa lokacin Allah madaukaki ya jarrabe su qala fa innaha muharramatun alayhi 40 sanatan yatihuna fil ard aka ce to an haramta musu shiga kasar har sai bayan sun yi shekara 40 suna imuwa ba su san ina suke ba yatihuna fil ard haka suka shiga cikin wannan imuwar shekara 40 suna yawo ba su san ta ina ne hanyar da za su je ba ba su ina za su dawo ba a cikin wannan imuwar Allah madaukake karɓi ran Annabi Haruna alaihi salam a cikin wannan imuwar bayansa Allah madaukake karɓi ran Annabi Musa alaihi salam duk suna cikin imuwa to kaga sakamakon tsaurin kai da taurin kai irin na banu Isra'ila duk shine abin da ya jawo musu wannan to shine ubangiji ta'ala nan yake cewa ai mun arzusta su da abubuwan dadi da yawa da yawa da ya kamata su zama masu imani ba su sabani ba amma daga baya sai suka zo suna imani suka yi sabani fa maktalafu hatta ja'ahum al-ilm Allah ta'ala ce ba su yi sabani ba hatta ja'ahum al-ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu al-ilm wa anan wasu malamai sun fassara shi da al-ma'lum ma'ana ba su yi sabani ba su banu Isra'ila har sai da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu a lokacin ne suka ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-ilmu an ji da shi al-ma'lum saboda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa sun karanta shi alladhina atainahum al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ta'ala yace waɗanda muka ba su littafin nan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda suke sanin ƴaƴan su na cikin su. To duk da cewa sun sani sun karanta a cikin littattafan su, amma duk da haka sai suka ƙaryata abin da suka sani. Shi yasa Allah madaukaki ya ce fassalahu hatta ja'ahumul ilm. Wasu malamai suka ce al-ilmu anan ana nufin al-kitab, ma'ana al-Qur'ani, ilmin al-Qur'ani, ke cikin al-Qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da al-Qur'ani, to a lokacin da banu Isra'ila kuma suka yi ta zabani tsakanin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce da ya zo cikin wanda ashabu sunan suka fitar da shi, da al-Imam al-Hakim ma ya fitar da shi. النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم يتي يهود والنصارى والنصون أهل الكتاب سوني بنو إسرائيل نازل. النبي صلى الله عليه وسلم سنك سكشي كشي هل كشي 72 wannan rarrabuwar da suka yi sun rarrabu bayan gaskiya ta zo musu, maimakon su haɗu su riƙe gaskiya su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma sai suka koma suna ta saɓani tsakaninsu, waɗannan su ce kaza, waɗannan su ce kaza, kuma dukkansu gaba ɗaya suka bar gaskiyar, ba a san gaskiyar suke ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukaki bai aiko shi ba, sai da ya zama na cewa kusan dukkan ahlul kitabi yahudu da nasara sun bar addinin Allah na gaskiya, sai ɗan kaɗan suka rage. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da dukkan su galibin su sun halaka sun bar hanyar daidai, illa baqaya min ahlul kitabi, sai ɗan kaɗan daga cikin ma'abuta littafi su ne suka saura akan addinin daidai, amma galibin su sun bar hakikanin hanyar da Allah maɗaukaki ya aiko annabawa da ita. Shi ne Allah maɗaukaki ce, fa baqsalahu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainakum yawmal qiyamah, lalle ubangijinka su ne zai shi ne zai hukunce tsakanin su ranar alkiyama cikin abin da suka yi ta sabani a kai. Wanda ya ce kaza ya ce Isa Allah ne, wanda ya ce Maryamu ce Allah, da wanda ya ce Allah uku ne, da wanda ya ce biyu ne, da wanda ya allolin fiye da haka ba, da wanda ya ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maƙaryaci ne, da wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne amma na Larabawa su kaɗai banda sauran mutane, duk waɗannan sabanin nasu Allah maɗaukaki ya ce ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai musu sabani abin da suka kasance suna aikatawa. Ba su kaɗai ba, dukkan al'ummomi da suka gabata ubangiji ta'ala zai musu hukunci akan abin da suka kasance suna sabani akansa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bada labarin sabanin Yahudu da Nasara, sai kuma ya bada labarin sabanin da al'umma ta za ta yi. Yace istaraqat al-yahud wa an-nasara ala 72 firqa wa satafsadu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda yahud da nasara suka kasu kashi 72, to wannan al'ummar su kuma za su kasu har zuwa kashi 73. Manzo Allah yace dukkan wannan kashe-kashe da rabe-rabe da al'umma ta za su yi, manzo Allah yace dukkan su san cancanci azabar wuta, sai guda ɗaya kashe ɗaya ne daga cikin wannan kashe-kashe su ne waɗanda ba su tajjaji azabar Allah maɗaukaki ba. Wato wannan saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana nuna mutane su yi ƙoƙari don su gane wannan hanyar guda ɗaya, wadda ita ce duk wanda ya bi ta ba zai zama ya shiga cikin wancan kashe 72 ba, amma duk wanda baya cikin ta to yana cikin 72 ne. Kuma waɗannan hanyoyi guda 72 dukkansu hanya ne na halaka, duk da cewa wata hanyar ta fi wata halaka, wata daga cikin hanyar ta kai zuwa ga kafirci ma ta bar musuluncin baki ɗaya, wasu daga ciki sun ɗauki wata hanya ne na bid'o'i wanda suke cikin haɗari, amma ba lalle ya zama na cewa kuma ya kai su zuwa ga kafirci ba. Ba ana nufin cewa waɗannan firka wannan kashe-kashe 72 dukkansu da aka ce finnari suna cikin wuta ba yana nuna cewa dole sai sun shiga wuta ba ne, a'a yana nuna cewa akwai tsoro, akwai ukuba da zai yiwuwa su fada ciki, amma cikinsu akwai wanda laifi ne wanda bai kai shirka ba, kuma duk laifin da bai kai shirka ba ubangiji ta'ala yakan iya yafe shi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk abin da ya kai shirka shine Allah baya yafe shi, amma abin da bai kai matakin shirka ba Allah maɗaukaki kan iya yafe wa bayi. Allah ka tabbatar da mu akan hanyar nan kwaya ɗaya wadda ita ce take ta daidai. Na'am.
فإن كنت في شك مما أنزلنا
Allah mai girma da daukaka yace fa in kunta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka kasance fi shakkin a cikin shakku da kokonto mimma anzalna ilayka daga abin da muka saukar zuwa gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi min qablika tun kafin zuwanka laqad ja'aka alhaqqu min rabbik hakika gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka kasance cikin masu yin kokonto cikin abin da muka aiko maka da shi wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah fa takuna min alkhasirina in kai haka sai ka zama cikin waɗanda suke hasara Allah madaukaki anan yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokonto yana shakka cikin sakon da aka aika masa to yaje ya tambayi al-yahudu wan nasara waɗanda suke karanta littattafan da aka saukar wanda Allah madaukaki ya aika annabawa da su tun kafin aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yahudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su lokacin da aka aika shi suna karanta littattafai wa in kana littattafan an jirkita su amma dai a cikin akwai sakonnin da sakonni ne na gaskiya daga Allah tabaraka wa ta'ala shine ma sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum faqulu amanna billahi bima unzila ilaina annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku gaskata ahlul kitabi kuma kada ku karyata su ku dai ku ce mun yi imani da abin da Allah madaukaki ya saukar mun yi imani amanna billahi mun yi imani da Allah wa bima unzila ilaina ko mun yi imani da abin da Allah ya saukar mana wannan abin da yasa saboda in duk abin da ka ji a wajen ahlul kitabi kace ƙarya ne akwai yiwuwar ya zama yana da gaskiya abin da ya ragowa na littafin da gaskiya sai ka ƙaryata abin da yake gaskiya ne idan kuma ka gaskata ta iya yiwuwa ya zama abin da ka ji din yana daga cikin ƙarairayin da suka sanya cikin littattafan sai ya zama da cewa ga gaskata abin da yake kuma ƙarya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku gaskata su kada ku ƙaryata ku dai ku ce kun yi imani da Allah kun yi imani da abin da aka saukar to Allah madaukaki ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya tambayi waɗanda suke karanta at-taura tun kafin a aiko shi idan har yana kokonto ba zai yiwu a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokonto cikin abin da Allah madaukaki aiko shi da shi ba wato wani uslubi ne da alqur'ani ya saba amfani da irinsa wajen nuna cewa haƙiƙani waɗannan annabawan sun tabbatar sun gamsu da cewa wannan sakon ne daga Allah madaukaki yake za mu fahimci haka cikin faɗin Allah madaukaki wa annabi Isa idan an je filin tashin alkiyama Allah madaukaki zai ce in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaina min dunillah Allah madaukaki zai ce wa annabi Isa ya kai Isa a anta qulta lin-nasi kai ne ka gaya wa mutane ittakhiduni wa ummiya kace ku rike ni ni da mahaifiyata ilahaina a matsayin ababan bauta guda biyu min dunillah kuma bayan Allah Allah madaukaki zai tambayi annabi Isa anan shin Allah madaukaki bai san cewa annabi Isa bai ci a bauta musu bane Allah madaukaki ya sani amma yana tambayan annabi Isa alayhi salam a anta qulta lin-nasi ittakhiduna ma ilaha min dunillah qala subhanak yace sarki ya tabbata gare ka Allah ma yakunu li an aqula li ma laysa li bihaq ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace ba bai cancanta bane na fara abin da yake ba gaskiya ba in kuntu qultuhu faqad alimta yace Allah inna fada ma ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika domin ka san abin da ke rena ni ba san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne masanin abin da ke bore kaga kenan idan har Allah madaukaki ya riga ya san dama annabi Isa bai ce a bauta masa ba amma zai tambaye shi to wannan wani usulubi ne ake yi na takariri dan tabbatarwa kamar danka ne ka umarce shi da wani abu sai ka ce da shi in dai ni ne na haife ka to kai abin da nake kana kokwantan kai ka haife shi ne baka kokwanto shi yana kokwantan kai ka haife shi baya kokwanto amma kana yi ne domin ka tabbatar da umarninka akan sa an gane ko to shine Allah madaukake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in har kana kokwantan abin da muka saukar zuwa gare ka to gaje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai wannan yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zuwa ya tambaye su ba domin baya kokwanta inda yana kokwantan da sai ya je ya ce to bari in tambaye su tunda an ce ina kokwanta in tambaye su shin abin da aka aiko da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne an gane ko shi yasa ma abin nan الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لا الإمام ابن كثير سيدي كاوى أثر لك قتالة ابن دعامة شوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أشك ولا أسأل ني بانك وكنت دن حكا بذن تنبيع با لأنه شوى أن حديثي نيوان ديك مرسل أما أرويتو لك وجن صحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ديوى كما عبد الله إلى عباس أرويتو لك تابعي إنس سعيد بن جبير لا الحسن البصري سنة شوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبترواني ne wa al'umma da sanar da su cewa lalle sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan a cikin littattafan da aka saukar tun kafin shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kokwanto dan haka ma bai taba tambaya ba wato ana so ne a gamsar da al'umma cewa in suna kokwanto akan abin da manzon Allah ya zo da shi su je su tambayi ahlul kitabi waɗanda za su iya faɗa musu gaskiya shin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan a cikin littattafan su ko ba sa ne domin sufofin manzon Allah suna nan a cikin at-taura kamar yadda kuma suke nan a cikin injila الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل واتو الله مدو كتيكي فننشي الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قفية سوني وأن نسكي بن النبي نن دعك أي كوشي أتكم أمي يمتاني وأن نباسا كرندو باسا رغتوسوني لا رباوا الذي يجدونه مكتوبا عندهم واندا ذاس ساميش أربوسا أوجنسو في التوراة والإنجيل ذاس سامو سفر من دان الله في التوراة ذاس سامو كما سفر من دان الله صلى الله عليه وسلم في إنجيلا shine ma sirrin da yasa manzon Allah madaukake ne yake cewa ya arifunahu kama ya arifun abdahu sun san manzon Allah kamar yanda suke sanin yayansu Abdullahi ibn Salam sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shi ma malami ne daga cikin malaman Yahudawa ya zama ya musulunce ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana cikin manyan sahabbai masu ilimin at-taura da kuma ilimin al-Qur'ani yake cewa ni na san sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yanda na san sufar dana domin ɗanka ba sai ka haife shi ba kafin ka san shi ai ɗanka sai da aka haife shi ka san shi kamar sama baka sani ba sai bayan an haife shi ɗabi'unsa ba za ka sani ba sai ya girma amma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin a haifi manzon Allah ya san sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa ga irin tun kafin ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san kamar manzon Allah ya san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abin da manzon Allah zai yi ya san abin da manzon Allah ba zai yi ba gurgurda abin da ya karanta ne sufofinsa a cikin littafin at-taura kaga kenan ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda ya san ɗansa dan haka wannan Ubangiji ta'ala yana yi ne domin ya tabbatar da samuwar sifar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan da suka gabata amma manzon Allah baya shakka kuma ba zai yi shakka ba akan abin da Allah madaukaki ya aiko shi da shi wato dai wannan mu ne ya kamata a ce mun dauki darasi mu dauki izina mu gane yadda Allah madaukaki ya girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda al'amarin manzon Allah yake da girma a wajen Allah ya ambaci sufofinsa tun kafin ya zo a cikin littattafan da suka gabata Ubangiji ta'ala sai laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin gaskiya ta zo maka daga ubangijinka wato kada ka zama mai kokwanto manzo Allah ba zai yi kokwanto ba amma ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro domin Allah madaukaki ya ce wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati llahi fatakuna minal khasirin kada ka zama cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah in ka zama haka to za ka zama cikin waɗanda suke hasara manzon Allah ba zai karyata ayoyin Allah ba manzon Allah dan haka ba zai zama cikin waɗanda suke hasara ba amma ana faɗa ne saboda mutu al'ummarsa to san cewa in suka karyata ayoyin Allah da Allah madaukaki ya aiko manzon Allah da su to tabbas za su zama cikin masu hasara Allah ka tsare mu daga cikin hasara na'am
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب
ma'ana yace innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika, lalle haqiqa wadannan da kalmar Allah ta tabbata akan su, la yu'minuna, wadannan ba za su yi imani ba, walau ja'atuhum kullu ayatin, ko da kowace irin aya ce ko ta zo musu ba za su taba yi imani ba, hatta yarawul azab alalim, har sai sun ga azaba wanda take bai radani, wanda kalmar Allah ta tabbata akan su, haqqat alaihim kalimatu rabbika, ko kalimatu rabbika a wata kira'a, kalmar ubangijinka ko kalmomin ubangiji. Wasu malamai sun fassara kalmomin ubangiji ko kalmar ubangiji anan da fushin Allah madaukake, wato waɗanda Allah madaukake ya riga ya fushi da su, to waɗannan ya riga ya tabbata ba za su yi imani ba. Allah ka tsare mu da fushinka. Wasu daga cikin malamai suka ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika ay la'anatuhu, wanda Allah madaukake ya tsine musu albarka, to duk yadda za a yi ba za su yi imani ba. Shi yasa ko ga Fir'auna duk yanda yayi yunkurin yayi imani amma bai imanin ba, domin kalmar imani ma da ya fada bata amfane shi ba, saboda kalmar Allah ta riga ta tabbata a kansa, ya riga ya shiga cikin fushin Allah, ya riga ya shiga cikin tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala, dan haka yasa da'awarsa ta yayi imani bata amfane shi ba. To Ubangiji ta'ala yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda fushin Allah ya riga ya tabbata a kansu, to su waɗannan ba za su yi imani ba duk irin ayat da za su gani, al-ayatul kauniyya ko ayatul shar'iyya, duk abin da za a tunatar da su da ayoyin Allah, su ga halittun Allah, su ga ikon Allah, su ga buwayar Allah da ɗaukakarsa da izzarsa, duk wannan ba zai sa su yi imani ba, al-ayatul kauniyya kenan. Haka al-ayatul shar'iyya, dukkan ayoyin littattafai da za a zo da su a karanta musu a nuna musu girman Allah, a nuna musu haɗarin rashin imanin nan, ba za su yi imani ba, hatta yarawul azab al-alim, har sai sun ga azaba wadda take mai raɗaɗi. Lokacin da mutane suka ga azaba kuwa, ko da sun yi imani, a wannan lokacin imani baya amfana. Idan mutane Allah madaukake ya riga ya fushi da su, aka aiko musu annabi suka ƙaryata shi, Ubangiji ta'ala ya riga ya fushi da su, aka ce su yi imani ko ai musu azaba, amma suka zaɓi ƙin imanin, to lokacin da Allah madaukake ya riga ya auko da azabar suka ganta kuru-kuru, to a lokacin ko sun yi imani ba zai amfane su ba, amma ta yi musu imani idan sun ga azabar, kamar yadda Fir'auna da jama'arsa lokacin da suka gani suka ƙoƙarin yin imani. Har yadda a wani cewa ya yi imani da Ubangijin da Banu Isra'ila suka yi imani da shi, amma sai dai abin bai amfane shi ba, kasancewan wato la'anar Allah da fushin Allah ta riga ta tabbata a kansu. Allah ka tsare mu daga fushinka da tsinuwarka. Allah ta'ala ya ce falawla kanat qaryatun, wato falawla kanat qaryatun, ba ai ba a samu wata alqarya ba samsam amanat wanda tayi imani, fa nafa'aha imanuha, kuma imanin na tayi amfane ta, illa qauma yunusa, sai dai mutanen annabi yunusu alaihi salam ibnu matta, lamma amanu, su kan lokacin da suka yi imani, kashafna anhum azabal khizi, Allah ta'ala yace mun yaye musu azabar wulakanci, fil hayatid dunya, a wannan rayuwar ta duniya, wa matta'nahum ila hin, muka jiyar da su dadi ila hin, har zuwa wani lokaci da Allah madaukaki ya riga ya ɗebe musu na ajalin, ya ɗeba musu na ajalin su da za su mutu, domin duk yadda aka bar su, to akwai lokacin da zai zo kwanakin su kare su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Anan Ubangiji ta'ala da yace falawla kanat qarya, laula, anan mafi yawan malaman tafsiri duka suna fassarawa da laula ma'ana halla, shin akwai wata alqarya wanda ta yi imani kuma imanin ya amfane ta bayan ta ga azaba, in ba mutanen annabi Yunusu alaihi salam ba, ma'ana su ne kadai suka yi imani bayan sun ga azaba kuru-kuru, kuma Allah madaukaki ya ji kansu lokacin da suka ga azabar suka tuba zuwa ga Allah madaukaki, Allah madaukaki da karbu tubar su. Ai ga shi Fir'auna lokacin da ya ga azabar Allah ba yayi kokarin tuba ba, yace al'ana yake cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina, yace nayi imani babu abun bautawa na gaskiya sai ubangijin da banu Isra'ila suka imani da shi kuma ni ina cikin musulmai amma wannan imanin ya amfane shi bai amfane shi ba kuma galibin mutanen da suka ga azabar Allah madaukaki to a lokacin sukan yi kokari in sun ga azabar lalle babu makawa da su sukan yi kokari su yi imani sai dai a wannan lokacin imanin ba zai amfane su ba falan ba rawa sala قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به وما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا idan sun ga azabar Allah madaukaki a lokacin sai su yi kokarin yin imani amma Allah madaukaki ya ce imanin su a lokacin ba zai musu amfani ba lokacin da suka ga azabar mu to su waɗannan mutanen annabi Yunus alaihi salam ubangiji ta'ala ce su kan imanin su ya amfane su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce fa halla kana qaryatun amanat ai babu wata alƙarya da tai imani ni imani gaba daya ma'ana dukkan al'umma ba a taba samun wata al'umma wanda suka gabata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce dukkan al'ummar sun yi imani da annabin da aka aika musu ba sai al'ummar annabi Yunus alaihi salam su kan sun yi imani baki daya yaushe ne suka yi imani sun yi imani ne su ma lokacin da suka azabar Allah annabi Yunus alaihi salam yayi musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi amma suka yi imani to lokacin annabi mu annabi Yunus alaihi salam sai ya ce lalle in ba ku yi imani ba zuwa wasu kwanaki anan za a yi muku azaba sai suka ce to tabbas wannan bawan Allah ba mu san shi da ƙarya ba sai inda yace za a yi mana azaba to kusa ido ku gani idan kwanakin azabar sun matso in kun ga yana zauna a cikin mu to babu wani azabar da za a yi mana ai ba zai yiwu a ce za a gamsar da mu a halakar da mu baki ɗaya kuma ya daɗe zauna a cikin mu ba in kun ga ya sulale ya fita an daina ganin sa to lalle da gaske ne za a yi mana wannan azabar don haka sai a nemi mu yi mafita kuma to lokacin da kuma azabar ta matso sai suka nemi annabi Yunus alaihi salam suka rasa shi sai suka gamsu da cewa lalle za a azabtar da su a lokacin kuma to sai suka yi imani magabata da yawa daga cikin tabi'ai sun faɗi wannan kissar yadda wato abin ya faru daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambata da suka ga cewa lalle ga azabar nan ta tunkaro wasu daga cikin malamai sun ce sun ga azabar ma ma'ana sun ga sama ta rufe ta yi baki kirin alamar cewa za a afto musu da azaba daga sama kaga kenan sun riga sun ga azabar wasu daga cikin malamai suka ce a lokacin azabar da ya matso suka nemi annabi Yunus a cikin mutane suka rasa suka ce to tunda bamu san shi da ƙarya ba kuma ya riga ya fita daga cikin mu to lalle azabar nan da gaske ne dan haka mu nemi fita sai suka dunguma suka fita bayan gari suka zauna suka dukufa suna tuba zuwa ga Allah suna cewa sun yi imani suna kankan da kai duk abin da zai sa zuciyarsu ta karaya wato su miƙa lamarinsu zuwa ga Allah madaukaki shi suka yi a lokacin suka ce duk uwa da ɗanta a rabar su uwa tana wani wuri daban ɗanta yana wani wuri ka san lokacin da aka ce an raba uwa da ɗa to hankalin uwa yana kan ɗa ba shi ma hankalin sa yana kan uwarsa kuma suna ganin cewa in aka halakar da su fa a yanda suke nan ba sun tafi kenan wannan uwa ta rabu da ɗanta shi ma ɗan ya rabu da ɗansa kaga yana daga cikin abin da zai sa zuciyar mutane ta karaya to haka suka yi suka koma zuwa ga Allah suna ta addu'a suna neman mafita kuma sai Allah madaukake ya karbi imanin sa a wannan lokacin ba a daftar da su ba shine Allah madaukake ya ce fa laula kanat qaryatun amanat shin akwai wata alƙarya ne wanda dukkan su suka yi imani fa nafa'a imanu ha kuma imanin su ya amfane su bayan sun ga azaba illa qauma yunus amma mutanen annabi yunus ba su kan sun yi imani na baki daya kuma bayan sun ga azaba lamma amanu katabna ankum azab alkhizi fi alhayat ad-dunya lokacin da suka yi imani Allah madaukake ce mun yaye musu azabar kaskanci a rayuwar duniya malamai sun yi sabani anan shin Allah madaukake da yace ya yaye musu azabar wato kaskanci ta rayuwar duniya to tunda azabar nan ta rayuwar duniya aka ce an yaye musu to azabar lahira fa don Allah madaukake bai ambace ta anan ba wasu suka ce to azabar wannan yana nuna azabar duniya ne kawai aka yaye musu kenan banda azabar da za su je tara a lahira amma ingantacciyar magana duka azaba guda biyu Allah madaukaki ya yaye musu domin ai sababin imanin su ne ubangiji ta'ala ya yaye musu azabar duniya idan har kai imani Allah madaukaki ya yaye maka azabar duniya to wannan ai hanya ce da take nuna cewa azabar lahira ma Allah madaukaki ne ya yaye maka ita domin Allah ya ce lamma amanu da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya kuma Allah madaukaki ya ambata a cikin suratul Safat yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa amanu famatta'nahum ila hin suka yi imani famatta'nahum sai muka ji yadda su dadi suka ci gaba da rayuwa ila hin har zuwa lokacin da Allah madaukaki ya dibe musu ya ɗeba musu duk wannan yana nuna cewa imanin su ne yasa aka yaye musu azabar duniya to kaga kenan wannan yana hukunta azabar lahira ma Allah madaukaki zai yaye musu ita a Ubangiji ta'ala anan ya nuna mana cewa ya yaye musu azaba baki daya shi kuma annabi Yunus alaihi salam ibn Makka yaye musu alƙawarin azaba ne kuma ba sun san shi ba makaryaci bane to lokacin da shi ya fita me yake tsammani tunda Allah ya masa alƙawarin cewa zai azabtar da waɗannan mutanen kuma sai ya fita sai suka yi imani sai Allah ya karbi imanin su ya karbi tubusu sai ya yaye musu azaba to annabi Yunus alaihi salam sai yaga cewa yanzu kenan in ya dawo cikin su me sunansa makaryaci kenan tunda ya ce za a adabtar da su kuma ba a adabtar da su ba wannan shine sababin da yasa annabi Yunus alaihi salam wato ya fita daga cikin mutanen sannan ya ki dawowa har ya je ya shiga cikin jirgi kamar yadda Allah madaukake babu labari ki sassa wa inna yunus la min al mursalin id abqa ila al fulk al mashhun fa fahama fa kana min al munhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المصبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقظين وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين وبيد تعالى يسي النبي يونس عليه السلام من دجين منزلن الله in abqa ila alfulk almashhun lokacin da ya tafi zuwa ga wani jirgin ruwa wanda aka riga aka yi masa lodi kuma annabi Musa alaihi salam ya je bakin ruwa zai ketara ya samu wani jirgin ruwa da mutane a ciki shi ma sai ya shiga a matsayin fasinja da zai ketara ya tafi domin ba zai dawo cikin mutanen sa ba shi ne Allah wata aya ce wazannuni in zahaba mughadiban fadanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wato lokacin yayi fushi ne yana ganin cewa zai kaskanta idan ya dawo cikin mutanen sa fadanna an lan naqdir alayhi yayi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba idan ya tafi nan to lokacin annabi Yunus alaihi salam ya tafi zai samu masu jirgi sun yi lodi kuma ya shiga cikin jirgin a matsayin shi ma fasinja fasahama fakada min almahdi sai aka yi kuri'a sai ya zama cikin wanda kuri'a ta fada a kansa wato me ya kawo wannan kuri'ar magabata da yawa daga cikin magabata suka ce lokacin da annabi Yunus alaihi salam ya shiga cikin jirgi to sai aka samu matsala a cikin jirgin jirgi sai fara tangal jirgi zai kifa da mutane a al'adar mutanen wannan wuri duk lokacin da aka shiga jirgi aka ga jirgi ya sake layi jirgi yana nema ya tintsire da mutane to sai su ce akwai mai laifi a cikin jirgin ko dai akwai bawan da ya gudu ya bar mai gidansa ko akwai dan da ya gudu ya bar mahaifansa shi yasa jirgin yake nema ya kifar da su to al'ada idan an samu irin wannan to za a ga bincike za a yi a gano a yi kuri'a duk wanda kuri'a ta fada kansa to shi ne mai wannan laifin maimakon a ce dukkan mutanen jirgi sun halaka to gara shi kadai ya halaka maimakon a ce jirgin ya kifa da mutane duka to shi sai a dauki shi a jefa cikin ruwa to fasahama fakana min almuhadin to kuri'a ta fada kan annabi Yunus alaihi salam kaga ya zama mai kenan ya zama wajibi a cire shi a jefa cikin ruwa faltaqamahu alhutu wa huwa mulim ga lokacin da shi kuma wato kifi faltaqamahu sai haɗe shi a lokacin yana abin zargi wato Allah madaukaki ya zarge shi da wannan tafiyar da yayi ubangiji ta'ala shine yayi masa alƙawarin cewa zai halakar da mutane to amma tunda Allah madaukaki ya sa sun yi imani kuma Allah madaukaki ya yaye musu wannan abu basu koma da baya ba basu ce za su koma da baya ba shi kan ai mai bin umarnin Allah ne Ubangiji ta'ala ya masa alƙawari zai azabtar da waɗannan mutane shin shi kan ribarsa a azabtar da su ne ko ku ribarsa su yi imani a ɗauke musu azaba ai su yi imani a ɗauke musu azaba shi ne abin da ribarsa take nunawa to amma annabi Yunus alaihi salam saboda jin abin da zai faru idan ya koma iya kare tashi wannan yasa bai koma cikinsu ba to wannan abin da ya ce Ubangiji sai ya zarge shi faltaqamahu alqutu wa huwa mulim Allah ta'ala ce falawla annahu kana min almusabbihin ba dan ya zama cikin masu tasbihi wa Allah ba lalabisa fi batnihi da yauzana a cikin wannan wato cikin wannan kifin ila yawmi ba'thuna har zuwa lokacin da za a tada shi wato ba dan annabi Musa alaihi salam ya koma zuwa ga Allah yana ta'addu'a وظنوني إذ ذهب بغادر فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ينا تكن دهو أتكن دهو الظلمات أن لا يتي دهو أتكن دهو دهو بدا أفو أدومون ينا تكن دهو داري كما قاش ينا تكن دهو دهو روا سنكم ينا تكن دهو كيفي كاغا الظلمات ينا دهو أكد دهو فأما أن اللوك تنسيكم أزوا قال ينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين yana ya Allah babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai inni kuntu min adh-dhalimina na zamo cikin wadanda suka zalunci kansa shine Allah ya ce fastajibna lahu wa najjaynahu min al-gham sai muka amsa masa addu'arsa da yake yi komawa da Allah ga Allah madaukaki da yayi yana ta tasbihi yana koma zuwa ga Allah sai Allah madaukaki ya karba masa fastajibna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minina ko wa kadhalika nunjil mu'minina wa takira Allah madaukake ce haka ne muke tseratar da masu imani shi yasa ma yi wato idan ka shiga cikin wata wani bala'i ko ka shiga cikin wata musiba yana daga cikin abin da zaka yawaita fada Allah madaukake ka maka mafita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimina wannan zikiri idan kana yin sa duk irin musibar da ka shiga ciki Allah madaukake ga fitar da kai daga ciki kamar yadda Allah madaukake fitar da annabi Yunus alaihi salam kuma yace wa kadhalika nunjil mu'minina haka muke tseratar da masu imani kai ma mai imani ne ko da imaninka bai kai irin na annabin Allah ba amma ka yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ka shiga cikin musiba ubangi ta'ala zai kawo maka mafita to Allah madaukaki yace da yayi tasbihi wa Allah madaukaki to shine ya samu mafita fana baznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alai shajaratan min yaqtin atabi ta dai wannan shine abin da ya faru wa annabi Yunus alaihi salam lokacin da waɗannan mutanen suka yi imani to anan za mu ga cewa mutanen annabi Yunus alaihi salam sun yi imani kuma Allah madaukaki ya karbi imaninsu to wannan me yasa kuma sauran al'ummomin su idan sun yi imani Allah madaukaki baya karba me ya bambanta mutanen annabi Yunus alaihi salam da sauran mutane ina daga cikin abin da malamai suke tattauna karkashin wannan aya za mu ga cewa fir'auna da jama'ar sa sun yi kokarin yin imani amma imaninsu ba na gaskiya bane wato imanin mutumin da idan ya ga azaba ne zai yi amma in an yaye masa azabar sai kuma ruwa domin ai su ba sau ɗaya ne aka yi musu alkawari aka nuna musu azaba daban-daban ba su ce kuma za su yi imani sai a yaye musu wannan musibar da jarrabawa tunda dama ba ta halakawa ce duka ba amma sai su koma ruwa Allah yace wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqtin min athmarati la'allahum yadhakkarun fa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin akthuruhum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu lak bimu'minin fa arsalna 'alayhim al-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dam'a ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawman mujrimin wa lamma waqa'a 'alayhim ar-rujzu qalu ya مُتَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ zamu ga cewa a cikin waɗannan ayoyin ubangiji ta'ala ya ba mu labari cewa an jarrabi wato fir'auna da mutanansa bisirin da fari wa naqti min al-qamara sun samu matsala akan amfanin gonansu duka dan su wadantu amma wannan jarrabawan da aka yi musu ba su wadantu ba bal ma Allah ta'ala yace duk lokacin da aka kawo musu aya in an kawo musu wannan ayar sai su ce in an yaye musu za su yi imani an jarrabe su da ayoyi da yawa fa arsalna alaihim tufan Allah madaukaki ya aiko musu ruwa ya rinka malale su yana cinye su yana cinye musu gidaje yana rushe musu abubuwa wal jarada an jarrabe su da fari wal qummala an jarrabe su da kwarkwata wad dhafadi'a an jarrabe su da kwa'i wad dama an jarrabe su da jini duk inda ka rufe tukunya sai ka zo ka samu jini ya tuka ta ayatun mufassala ayoyi daban 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 fastakbaru wa kanu qawman mujrimin duk lokacin da azaba ta faru musu sai su zo wajen annabi Musa alaihi salam sai su ce la in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna laka in har ka roki Allah madaukaki ya yaye mana wannan kuma musibar to za mu imani da kai amma in an yaye musu zai koma ruwa to wannan yake nuna su imanin su ba irin imanin mutanen annabi Musa alaihi salam bane su imanin in ka ga azaba ne ka ce za ka yi imani amma an yaye maka kuma sai ka koma ruwa an gane ko to amma mutanen annabi Yunus alaihi sun yi imani na gaskiya ubangiji ta'ala ya ga gaskiyar su da imanin su shi yasa Allah madaukake ya karbi wannan imanin nasu ya karbi tubar su ya yaya musu wannan azabar ta su kuma ba abin da ya nuna cewa sun koma ruwa sun ci gaba da kafirci bayan imanin su wannan yake nuna bambancin waɗancan mutanen da kuma waɗannan mutanen ana nuna mun cewa lokaci yayi dole zamu tsaya anan sai Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukake ya kai mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.